الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 2 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 13 a bangaren lissafi suratul Ra'd kafin darasi na yau ba da yafi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am wai tambayar dan uwa kai ne ka riski raka'a 2 a sallah ta magariba ɗaya ta kuce maka lokacin da ka tashi zaka ci ko abin da ya rage maka shin Fatiha da sura zaka yi a bayyane ko kuma Fatiha kadai zaka yi a buɗe idan cuku zaka yi to Fatiha zaka yi a buɗe in kwa ramuwa zaka yi kamar yanda wasu malamai suka tafi to Fatiha da sura zaka yi a bayyane amma magana mafi rinjaye a duk lokacin da ka samu wani abu na sallar liman sai ka dauke shi a matsayin cewa shine farkon ka iya abinda zaka yi cuku zaka yi don haka anan da ka samu raka'o'i 2 ɗaya ta kuce maka wannan 2 da ka samu sune matsayin 2 ka na farko masu Fatiha da sura a bayyane idan liman ya salamce sai ka tashi ka yi Fatiha a buye saboda ciko ne za ka yi sai ka kiyasta akan haka sallar isha ce da ka zo sai ka samu raka'o'i 2 na ƙarshe wanda 2 na ƙarshen isha Fatiha ne kadai a buye to kai a wajenka matsayin 2 na farko suke masu Fatiha da sura a bayyane idan ka tashi ciko zaka yi sai ka kawo Fatiha kadai a buye a cikin waɗannan raka'o'i 2 dalili akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da yake cewa in za ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa kar ku je ma sallah kuna guje-guje sai ya ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu manzon Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata abinda ya kuce muku ku cika to nan da ya ce ku cika ai abinda ya ce ku ciku bai ce ba ku ramu don haka wancan lafazi wanda yake cikin sahihu muslim na wa ma fatakum faqadu shi ma faqadu sai ka dauke shi a ma'anar ku ciku don haka anan ka'ida malamai suka ce duk abinda mutum ya samu na sallar liman sai ya dauke shi cewa shine na farkonsa iya abinda zai yi ciko zai yi a takaice dai abinda muke so mu gane da ka samu 2 a sallah ta magariba ɗaya ta kuce maka idan liman ya salamce sai ka tashi ka kawo Fatiha kadai a buye shine iya abinda za ka yi na'am
wanda yana cikin sallah ta lafiya yana iya sake biya kuma yana yin rakatu na kai da masallaci
wai kana tahiyatul masjid wai yana yiwa ka juya niyya kana cikin sallar ka maida ta a matsayin raka'atul fajr wannan bai yiwa ka riga ka fara sallah kai tsaye ka canza niyya ka maida ta raka'atul fajr ba zai yiwa inda a ce misali sallah ce ta farilla ka kabbara kai kadai an gane ku anan sai kaga jama'a sun tada sallah kai kuma baka samu jami'i ba to idan ka kawo ta biyu kana iya salam cewa sannan sai ka tashi ka je ka kabbara ka bil imami a matsayin kenan jami'i dan haka mutumin da bai samu ba sallah ta jama'a ko da ya gama sallah in ya ga wata jama'a za ta yi yana iya zuwa ya je ya bi su bare amma kana cikin tahiyatul masjid kai tsaye ka canza niyya ka maida ta matsayin raka'atul fajr wannan bai yi ba na'am wai bayyana karatu na mace a cikin sallah yanda namiji yake bayyanawa haka ita ma aka sunnanta mata ta bayyana illa kasancewar in a wuri ne wanda yake akwai maza a gefe ba za ta ɗaukaka muryarta ba yanda kowa zai ringa ji amma kamar misali yanda aka sunnanta mana a wajen bayyana karatu a cikin sallah ka bayyana iya gurgudan yanda kai za ka ji me kake karantawa to wannan babu bambanci tsakanin namiji da mace bare kuma bayani ya gabata muryar mace ba al'aura bace iya abin da yake haramun ga mace ta kashe murya yanda za ta ja hankalin wani wannan shine Allah ya haramta kamar yanda yake fala ta khaba'ana bil qawl ku matan mu'minai ana nihi a farko dai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ta yi imani da Allah da manzansa har izuwa ranar kiyama ta shiga karkashin wannan hali ubangiji ta'ala ya ce kada ku kashe wato kada ku sassauta bil qawli game da fada in za ku yi zance kada ku kashe murya idan kuka yi haka ubangiji ta'ala ya ce wanda ke akwai cutar alfasha a cikin zuciyarsa sai ya yi kudan alfasha da ku na'am
wannan tirajin sawar yana wuce ga musulunci
kamar ni
tirajin sawar
a
ƙuri'a
ƙuri'a yin ƙuri'a abu ce wadda take da tushe a cikin alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma ƙuri'a tana kasancewa a cikin abinda baya iya rabuwa an gane ko ba ƙuri'a ba irin wadda suke kiranta ƙuri'atul anbiya wannan ita diba ne wanda za a zo a baka wani gida wanda yana da zane irin na lido sai ka dora hannunka idan ka kowane gidan an rubuta sunan wani annabi sai ka zo sai ka dora hannunka idan ka zo wajen malami a diba maka wai aikin nan da ka sa gaba akwai alkhairi a cikin shi ko babu sai ya dauko dan littafin sai ya buda maka sai ya ce dora ya tsakka idan ka dora a cikin gidan kowane gida akwai sunan wani annabi a cikin shi idan ka dora sai ya ga wani annabi ne ka dora sunanka hayatsarka ma'ana a kansa sai ya koma wata faji sai ya buda sai ya karanto irin yanayin da wannan annabi ya samu kansa in wanda ya sha wahala ne a rayuwarsa sai ya nuna maka wannan al'amari ba zai yi ba idan ku annabin da ba a sha ba da gane da shi sai ya nuna maka wannan al'amari zai yi wannan ita ma ƙuri'a suke kiranta to amma ƙuri'a wadda take da tushe a shari'a shine abinda ba zai iya rabuwa ba to sai a zo a yi wala-wala a Hausa shine sai a rubuta sunaye sai a saka a girgiza kenan sai a tura wani sai ya dauko kamar yanda take da tushe a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala yake fada dangane da annabi Yunus fasahama fakana minal mudhari dan haka annabi Yunus alaihi salam lokacin da aka shiga cikin wato jirgi an haute jirgi zai hallaka suka tabbatar da cewa akwai mai laifi a cikin su ayi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a ta faɗo akan annabi Yunus aka ce a sake sai da aka maimaita kusan so uku kuri'a ta faɗo akan sa, yace to kawai iya abinda za a yi, ni ne mai laifi ku jefa ni. To wannan shine tushenta a cikin Alkur'ani. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bulaguro a cikin matansa, manzon Allah sai ya zo ya yi kuri'a wadda sunanta ya fito, to da ita za a yi wannan tafiya. Dan haka shi wannan yana da tushe a cikin Alkur'ani da Sunna. Abinda baya iya rabuwa sai a zo a yi kuri'a, a rubuta sunan kowa kenan, wanda Allah ya sa aka ɗauko sunansa, to wannan rabon shi ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 13 a cikin wannan sura, suratul Ra'd, wanda kafin ita aya ta 12 Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana wato dalilai waɗanda suke na ƙudurarsa, waɗanda suke zamantowa jagora ga mai hankali ya gane cewa Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Kamar yanda yace, huwal ladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'u as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'ika fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Shine Ubangiji ta'ala ke fada, huwal ladhi yuriikumul barqa, wato Ubangiji ta'ala shine ke nuna muku walqiya, wanda walƙiya abu ne wanda yake sananne, haske da yake fita wato daga cikin gizagizai. Khaufan, wato don tsoratar da wasu daga cikin bayinsa su ne matafiya, domin matafi duk lokacin da ya ga hadari ya gangamu, to yana fadawa cikin tsoro da firgici, saboda ya tabbata idan wannan ruwa ya bige shi, to zai fada cikin wani yanayi wanda yake mai kunci. Shi kansa yana iya tagayyara, kuma kayan da yake ɗauke da su za su iya jika, idan kaya ne waɗanda suke na lalacewa za su lalace. Haka nan ba ma matafiyi ba, so da yawa mutumin da yake zaune a gida idan hadari ya gangamu yakan firgita ya razana. Yanzu kaddara cewa kai ne ka sanya aka maka burgin siminti na kusan saka 10, duka ba a samu ba awa ɗaya da gamawa, ka tabbata idan ruwa ya sauka gaba ɗaya wannan murgi kayi asarar shi. Idan hadari ya gangamo ya fara walƙiya, me zai kasance tare da kai? Zaka zamanto a tsorace, ko kuma kai ne ka buɗe ɗaki za a saki rihi kuma ga hadari ya gangamo, ko kuma ɗaki yana ruwa, ka tabbata in dai hadari ya taso to a ran nan dole a tsaye za a kwana. Kaga duk lokacin da hadari ya gangamo yana walƙiya, ba abinda zai kasance tare da kai face tsoro da firgici. Shine anan yace, huwal ladhi yuriikumul barqa khawfan, Ubangiji ta'ala shine ke nuna muku walƙiya. Kaga ana abinda muke so mu sani, ashe walƙiya ba dabi'a bace, kamar yanda kafirai su duk wani abinda yake wakana na halittu kawai dabi'a ce. Ubangijin da ya halicci gizagizai shi ya halicci walƙiya, kuma shi yake nuna mana ita. Shi ne ya ce khaufan, wato domin tsoratarwa ga waɗanda suke matafiya, wa ɓama'a, wato da kwaɗaitarwa ga wasu bayansa, ma'ana waɗanda suke zaune a gida. So da yawa kasancewar musamman wanda yake manomi, idan ya ga girgije ya taso ana walƙiya, to wannan yana sanya rai yana kwaɗan wato saukar ruwa. Sai ya ce, wa yunshi'u as-sahaba thiqal, Ubangiji ta'ala shi ke farar da wato gizagizai waɗanda suke masu nauyi a wajen ɗauke da ruwa, wanda kasancewar kai tsaye zaka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci wani girgije, girgijen nan yana ɗauke da ruwa, shine zaka ga girgije yayi kusa da ƙasa. To wannan duka ƙudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine ya ce, wa yunshi'u as-sahaba thiqal, Ubangiji ta'ala shi ke halittar wato wani girgije wanda yake sabo a thiqal, wanda yake nauye da wanda yake wato ɗauke da ruwa, a thiqal wanda yake mai nauyi wato saboda ruwan da yake ɗauke da shi. sai yace wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, wato cida, wato na tasbihi da yabon ubangijinta, ko kuma kace mala'ikan da ake kiran shi ar-ra'du, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mala'ika yana tasbihi da yabon ubangijinsa. In ka dau ar-ra'du anan, wato sautin da yake fita daga cikin gizagizai wanda a Hausa muke ce masa cida, to wannan ba abun mamaki bane. Daman Allah ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, babu wani abu da ka sani na dukkan abin da Allah ya halitta faci yana tasbihi da yabon Ubangiji. Komai da ka sani halittun Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko, suna tasbihi da yabon Ubangiji, suna cewa subhanallahi wa bihamdi. Sai dai Ubangiji ta'ala ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ba ku fahimtar wato tasbihinsu. Shine anan yace kenan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, in ma kace cida tana tasbihi da yabon Ubangijinta, ko kuma kace mala'ika ar-ra'du na tasbihi da yabon Ubangijinsa, in yace subhanallahi sai yace wa bihamdi. Wal mala'ikatu min khifati, haka nan mala'iku suna tasbihi da yabon Ubangijinsu, min khifatihi saboda tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lafazin al-mala'ikatu ma'adufun ne al-ra'ad, kenan hakanan suma mala'ikun Allah gaba daya, wato suna tasbihi da yabon Ubangijinsu min khifatihi saboda tsoronsa. Kenan wannan sai ya zamanto min babi aqfil am al-khas, domin ar-ra'ad shi ma yana cikin jumlar mala'iku. Sai yace wa yursilu sawa'ika, Ubangiji ta'ala shi ke aiko da tsawa. Lafazin as-sawa'iq jam'i ne na sa'ika, wuta da take fita daga cikin gizagizai wanda duk abin da ta sama za ta kone shi kurmus. To wannan wuta da take fitowa ita ma Ubangiji ta'ala ne yake turo ta, an gane ko, ba kan mai uwa da wabi ba take, a'a duk wanda kaga ta sama to haka Allah ya saita ta, bayan da za a yi ta kauce masa. Don haka yace wa yursilu sawa'ika, Ubangiji ta'ala shi ke turo da tsawa. Fayusibu biha man yasha'u, sai ya samar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, ma'ana wannan tsawa ta same shi ta gama da shi. Wa hum yujadiluna fillahi, wato mushrikai suna jayayya fillahi game da kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Idan an ce musu ba wanda ya cancanta a bauta masa face Ubangijin da ya halicci halittu, sai su ce a'a, goma kansu ma suna da kaso a cikin abin da yake mai sunan ibada. Wa huwa shadidul mihal, alhali ko Ubangiji ta'ala shi ne mai tsananin ƙarfi, an gane ko, wanda duk abin da ya yi nihin aikatawa ba wanda ya isa ya hana shi. To anan kasancewar dalilai ne Ubangiji ta'ala yake nuna mana, wanda yake jan hankalinmu mu tsorace shi, mu yi masa biyayya, mu tsare dokokinsa. A nan dai a cikinmu ba wanda bai san ba mecece walƙiya, wanda akwai walƙiyar da in an yi kowa sai ya razana, walƙiyar da in an yi aƙalla sai ka samu mintuna idan ka bai ya gari, sannan kuma balantana cida, wanda in an yi ta sai ka ji hatta da ɗakuna suna girgiza, sannan hadari idan ya gangamo ya yi baki kowa ta kan shi yake, balantana in iska ta taso. Kuma balantana ita wannan tsawa da Ubangiji ta'ala yake turo ta daga cikin gizagizai ta kone duk abin da ta sama. To anan kasancewar Ubangiji ta'ala fa shi ya halicci waɗannan halittu, waɗannan halittu suna tsoratar da mu, suna razanar da mu, walƙiya da cida da tsawa da shi girgijin kansa, wannan dukkansa abin tsoro ne. To kenan ina ga Ubangijin da ya halicce su, kenan Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu wanda kuma shi yake gudanar da su, kenan shi ya fi cancanta game da jin tsoro a tsare dokokinsa, mu kadaita shi a cikin ibada. Don haka a ƙarshe sai ya ce wa huwa shadidul mihal, Ubangiji ta'ala shi ne mai tsananin ƙarfi, abinda ake nihi da al-mihal an ciro shi ne daga al-hawl, bi ma'ana al-quwwa. Ubangiji ta'ala shi ne mai tsananin ƙarfi wanda babu wani abin da ke gagararsa, kuma duk abin da ya nihin aikatawa zai zartar da shi. Kafin waɗannan ayoyi, duk ayoyin da suka gabata dai gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala yana nuna mana dalilan da suke nuna shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. wanda dalilai ne sun wuce a lissafa, amma duk da haka waɗanda Allah ya kaddara musu tabewa da halaka, wato ba sa nura ba sa wa'azuwa. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فهتم السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. وأبنجي تعالى كفتاة له دعوة الحق وتكرى نغسكيا cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai, wato baye tarayya da kowa. Dangane da da'awatul haqq, wasu malamai suka ce abin nihi anan ita ce kalima ta la ilaha illallah, suna ne daga cikin sunayenta da'awatul haqq, kira wanda yake na gaskiya. Tare da cewa wasu malamai suka ce abin da ake nihi da da'awatul haqq wato shine tauhidi. An gane ku? Wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nihi da da'awatul haqq wato addu'a wadda take tsarkakakka an yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kenan cancanta ne gare shi shi kadai. A cikin maganganun nan uku gaba daya babu cin karo da juna. Domin in ka dauki addu'a ita ce tsantsar ibada, idan ka ɗauki tauhidi gaba ɗayan shi kalima ta la ilaha illallah ita ce tushen tauhidi gaba ɗayansa. Don haka shine yace lahu da'awatul haqq, wato kira na gaskiya. Lahu wato na ga Allah shi kadai, wato baye tarayya da kowa. Kenan a nan in mun ɗauka a matsayin abinda ake nihi addu'a, to wannan ya hada nau'ikan ta biyu, du'aul mas'ala da du'aul ibada. Kenan duk wani abu mai sunan addu'a dole ne a matsayin mu tsarkake wannan ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala, kada mu sanya masa abokin tarayya, domin shi ya cancanci haka. Kamar yanda yace ala lillahi dinul khalis, wato tacaccen addini, ma'ana tacacciyar ibada cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin shi tsarkakekke ne kuma baya karbar abu sai wanda yake tsarkakekke. Don haka duk abin da za a gabace shi da shi mai sunan ibada, in dai babu ikhlasi a cikin shi, to Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba. Don haka yace lahu da'awatul haqq, wato kira wanda yake na gaskiya, cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wataala shi kadai, baya tarayya da kowa. Wallazina yad'una min dunihi, waɗanda wato mushrikai suke bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum bi shay'in, su waɗanda ake bauta musu koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sa karɓa ma, an gane, ko masu roƙonsu bi shay'in, da wani abu da suka roƙa ko mun kankantarsa. Shay'in anan wato na kira ci fi siyakin nafi ko mun kankantar abun da ko mun kankantar abu mai bautar wannan Allah subhanahu wataala inda zai roki abun bautarsa to yayi kadan ya amsa masa ya biya masa bukatar tashi ko mun kankantar ta an gane ku shine yace wallazina kenan wadanda mai ake nihi anan kenan al-asna yad'una wadanda mushrikai suke bauta musu min dunihi kuma bayan ubangiji subhanahu wataala la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa amsa ma masu roƙon su kenan da wani abu wanda suka roke su illa ka basi da kafaihi ilal mai ubangiji ta'ala yace sai dai kamar wato amsawar mai shimfida tafukan sa ilal mai zuwa ga ruwa li yabluga faqu wato domin ruwan ya taso ya iso bakin sa ubangiji ta'ala yace wa ma huwa bi balighi alhali ko ruwan ba zai isa bakin shi ba har abadan abada kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara ma'anar wannan aya shine yace tamkar mutumin da zai zo bakin rijiya yana da tsananin kishirwa sai ya zo sai ya tara hannunsa ya ringa cewa ruwa ta so ka zo bakina ruwa ta so ka zo bakina shin ruwa zai taso ya zo bakin sa ba yanda za a yi ya zo sai dai idan ya zara guga ya janyo wasu malamai suka ce kamar mutumin da yake tsananin kishirwa ne ya hango ruwa daga nesa sai ya ringa nuni ruwa ya taso ya zo bakin sa ruwa ya zo ya taso ya zo bakin sa ya ringa kira ba yanda za a yi ruwa ya zo bakin sa wasu malamai suka ce tamkar mutum ne ya zo ya sanya hannuwansa cikin ruwa ya jinko domin ya kai bakin sa ya sha yaya zai iya jinko ruwa ba zai iya jinkowa ba kamar yanda larabawa suke amfani da irin wannan misali ga mutumin da yake neman abin da ba zai iya samu ba an gane ku sai su ce ka qabi bil ma'i bi kaffaihi kamar mutumin da yake jinkan ruwa ne da tafukansa ba yanda za a yi ka sanya hannu ka jinko ruwa ba yanda za a yi to dan haka kasancewar wannan misali ne ubangiji subhanahu wataala yake sa mana dangane da abinda ba zai yi ba ba yanda za a yi duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'ar mai roƙon sa wanda irin waɗannan misali tuntuni ya gabata a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa akwai waɗanda idan suka zo a ranar kiyama in har kaga sun shiga aljanna to sai idan raƙumi zai iya wucewa ta kofa allura kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu samaa'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljabalu fi sammil khiyaab wa kadhalika najzil mujrimin ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu suka yi girman kai game da biyarta ubangiji ta'ala yace la tufattahu lahum abwaabu samaa'i idan sun mutu ba a buɗa musu kofofin sama domin a wuce da rayukansu daga anje sama ta farko mala'ikun Allah subhanahu wataala waɗanda suke gadin sama ta farko za su ringa alatsi ne da wannan ran ba za su buɗa ba balantana a yi gaba da ita sai dai a dawo da ita sakamako na farko kenan sakamako na biyu ubangiji ta'ala yace kuma in kiyama ta yi wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyab ubangiji ta'ala yace in ku kaga sun shiga aljanna to raƙumi ya wuce ta kofa allura ko kuma igiya irin ta ilawa wanda ake kulla ma shanu ko raƙuma domin janyo ruwa daga cikin rijiya sai idan irin wannan igiya ta wuce ta kofa allura sannan in har ma sun shiga aljanna wannan ko kaga abu ne wanda yake mustahil wanda kwata kwata ba zai yi ba to dan haka anan ubangiji ta'ala yake nuna mana duk wani wanda ake roƙon sa koma bayan ubangiji subhanahu wataala ba yanda za a yi shi wanda ake roƙon ya karba masa addu'ar sa in ko kaga ya karba masa addu'ar sa to mutumin da yazo bakin rijiya yace ruwa ta so ka zo bakina to sai idan ruwa ya taso ya zo bakin shi wannan ko abu ne wanda ba zai yi ba an gane ko kuma mutumin da zai zo ya saka hannun shi cikin ruwa ya jinko kuma ya jinko ruwan to sai in har haka yayi to shine anan ubangiji ta'ala yace wallazina yad'una min dunihi wadanda mushrikai suke bauta ma min dunihi kuma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala la yastajibuna lahum bi shay su wadanda ake bauta ma la yastajibuna ba sa amsa ma lahum su wadanda suke roƙon su bi shay'in game da wani abu da suka roƙa illa ka basi da kaffaihi ilal mai face sai kamar yanda mutumin da ke shimfida wato tafukan sa zuwa ga ruwa kinan a cikin rijiya ya ringa cewa ya kai ruwa ta so ka zo baki na li yabluga fahu dan yi iso zuwa bakin sa ubangiji ta'ala ya ce wa ma huwa bi baligi alhadi ko ba yanda za a yi ruwan ya taso ya zo bakin sa sai ya ce wa ma du'aul kafirina wato addu'ar kafirai da suke roƙon abin da suke bauta ma bata zamanto ba illa fi balal wato face a cikin bata ba yanda za a yi kenan su amfane su da abin da suke roƙon su ko kuma wa ma du'aul kafirina wato addu'a ta kafirai da suke roƙon ubangijin su bata zamanto ba illa fi balal wato face tana cikin bata domin duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ya sanya shamaki tsakaninsa da addu'ar shi an gane ko addu'ar wanda ko da kafiri ne Allah ya bude tsakanin shi da shi sai in zalunta shi ne akai idan an zalunce shi ya daga hannu yayi addu'a to ko da kafiri ne Allah zai karba addu'ar sa amma duk wata addu'a da kafiri zai yi to wannan addu'a Allah ya sanya shamaki tsakanin shi da ita bayan da za a yi ta samu karbuwa kenan anan in ma ka dauki wa ma du'aul kafirina sai ka ce asuna mahu kenan addu'ar kafirai da suke ma guma kansu roƙon da suke ma guma kansu kenan bata zamanto ba illa fi balal face tana cikin bata duk abin da suka roƙa ba za su samu ba don haka wannan aya da makamantanta waɗanda suka gabata ayoyi ne waɗanda suke nuna mana cewa addu'a ibada ce ba wanda yake cancanta a roƙe shi face ubangiji subhanahu wa ta'ala don duk wanda yake koma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala da zaka shekara 1000 kana roƙon sa bayan da za a yi ya karba addu'arka in ko kaga ya karba addu'arka to ruwa ya taso ya je bakin wanda ya kiraye shi wannan ko abu ne wanda ba zai yi ba don haka aya ta gabata tun a cikin suratul anfal ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina tad'una min dunihi wannan cikin wannan suratul a'raf innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdishuna biha am lahum ayunun yusiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulidu ushuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyallahu alladhina nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وبنجي تعالى يجي ان الذين تدعون للي ودندا واتو كوكي روكو كما باين وبنجي سبحانه وتعالى عباد امثالكم وبنجي تعالى يجي سوما فباي ني ودندا سكي تمكركو يندا كو باكو ايي جنيو ما كانكو امفاني باكو ايي ايجي ما كانكو چوتا سوما هكا wasu isa wasu janyo ma kansu amfani daidai da misu kada zarra kamar yanda wasu isa wasu ije ma kansu cutarwa ko mun kankantatta ubangiji ta'ala yace fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah yace ku roke su kuma su amsa muku addu'ar ku mu gani in har kun kasance kuna da gaskiya cewa wani Allah ya cancanta a roke shi ubangiji ta'ala sai yace alahum arjulun yamshuna biha shin wai suna da kafafuwa waɗanda suke tafiya da su gunki yana da kafar da yake tafiya da ita baya amla kuma aidin yabdi shuna biha ko kuma suna da hannuwa waɗanda suke damkar abubuwa da su amla kuma ayunun yusiruna biha ubangiji ta'ala yace ko ku suna da idanu waɗanda suke ganin abun gani da su amla kuma adhanun yasma'una biha ko kuma suna da kunnuwa waɗanda suke sauraron abin ji dukkan su waɗannan sifofi ne waɗanda suke na cika to babu ɗaya waɗanda gumaka suke da su to tunda kasancewar tawayyu ne ba su da waɗannan sifofi kenan ba su cancanta ba a bauta musu kai da ka shekara kana cewa ya wani to bai isa bai yaji balantana ya amsa maka kuma bai isa bai ga halin da kake ciki balantana ya kawo maka agaji to dan haka kasancewar wannan din duka yana nuna mana ubangijin da ya halicci halittu wanda yake da sifofi waɗanda suke na cika to shi kadai ya cancanta a sarrafa masa duk wani abu wanda yake mai sunan ibada dan haka kuma addu'a wannan ita ce tsantsar ibada don haka bai ya cancanta ga wato muruki wani Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya sarrafa addu'a ga wani Allah subhanahu wataala wannan ya sanya ma Allah kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa ya zama mushriki dan haka ubangiji ta'ala shi kadai yake da mallakar kowa da komai duk abin da suke cikin sammai da abin da suke cikin ƙasai gaba ɗaya mallaka ce ga ubangiji subhanahu wataala kuma bai yi tarayya da kowa dan haka malamai suka ce babu wato aya daga cikin ayoyin alqur'ani wadda ta tumbuke itaciya wadda take ta shirka gaba ɗayan ta harjijiyarta bata bar komai ba sama da ayar da take cikin suratu saba fadar ubangiji subhanahu wataala ulidul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adina la ubangiji ta'ala yace ulidul ladzina za'amtum min dunillahi ce da su ku kirayi waɗanda kuka rayu cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu kuma bayan Allah ku kiraye su su biya muku bukatunku tunda kun tabbata kun ce su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu ubangiji ta'ala sai yace la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi daidai da nauyin wato kwayar zarra a cikin sammai ko a cikin ƙasai Allah yace ba su mallaka ba duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai ba wanda yake da mallakar abu wanda yake daidai da jinkiya shi kaga in a ce kana da mallakar wani abu wanda yake naka to kana iya ba wanda ya roke ka to duk waɗanda ake bauta ma kuma bayan Allah a cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai gaba ɗaya ba su mallaki abin da yake daidai da misaka da zarra sannan sai ya ce wa ma lahum fihima min shirkin kuma ba su da tarayya da ubangiji subhanahu wataala a cikin halittar sammai da ƙasai takan iya yiwa abu a ce mallakar ka ne kai kadai ko kuma ya zamanto kana tarayya kana da kenan hannun jari kana da kaso a ciki me yiwa akan iya cewa wannan gidan naka ne kai kadai in naka ne kai kadai kana iya ba wanda kaga dama to kuma yakan iya zamantowa kana tarayya da wasu game da gidan kenan bangaren ka abin da yake mulkin ka kana da yancin ka ba wani dan haka yace wa malahum fihima min shirkin ba su da wato tarayya a cikin halittar sammai da ƙasai wato tare da ubangiji subhanahu wataala ba su tarayya da shi sai yace wa malahu minhum min zahir kuma ubangiji ta'ala ba shi da wani mataimaki daga cikin su wanda ya taimaka masa lokacin da zai halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu duk wanda ya taimaka maka ya agaza maka akan samar da wani abu idan yana buƙatar wani abu ko din jin kunya ka dauki wani abu ka miƙa masa to ba wanda ya agaza ma Allah subhanahu wataala ba shi da wani mataimaki game da halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu kaga dan haka anan kenan duk wani wanda ake bauta ma Allah bayyana mallakar wani abu daidai da misu kala zarra a cikin sammai da ƙasai sannan bayyana tarayya da ubangiji subhanahu wataala a cikin halittunsa kuma sannan bai taimaka ma ubangiji subhanahu wataala balantana a ji kunyar shi a dau wani abu a bashi kenan dan haka duk wani wanda ake roko ga koma bayan ubangiji subhanahu wataala bayan da za a iya karba addu'ar mai addu'a don haka a sura ta gaba kenan suratu fatir wadda take gaban wannan sura wadda aya take ciki ubangiji ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wadanda kuke bauta ma kuma bayan ubangiji subhanahu wataala kuke roƙon su ma yamlikuna min qitmir. Ubangiji ta'ala yace daidai da fatar dabino basu mallaka ba. Idan ka bari dabino, wannan fatar da take nada da dan, Ubangiji ta'ala yace daidai da ita basu mallaka ba. In tad'uhum la yasma'u du'a'ku. In har kun roke su, to ba sa jin addu'ar. Roƙon da kuke musu ba sa ji. Ka shekara kana kiran wani Allah to bai isa ba ya ji roƙon da kake masa. Walau sami'u, Ubangiji ta'ala yace kaddarcewa za su ji addu'ar da roƙon da kuke musu. Mastajabu lakum, Ubangiji ta'ala yace kuma sun yi kadan su amsa muku. Kamar yanda anan yace illa ka basi da kaffahi, sai dai kamar yanda mutumin da yazo bakin rijiya ya shimfida hannunsa yana kiran ruwa domin ya taso ya zo bakinsa, Ubangiji ta'ala ya ce wa ma gobi ba dai alhali ko ba zai tashi ya zo bakinsa ba. Kenan haka duk wani Allah in dai an roke shi to yayi kadan ya amsa. Ubangiji ta'ala shi kadai yake karba addu'ar ne, addu'a amman yujibul muqtar idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. Sai ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Duk abin da ke cikin sammai da kasai na halittu, wato ga Allah subhanahu wa ta'ala yake sujjada, bau'an wato danji da bi kenan waɗanda suke muminai da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, wannan suna sujjada ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don yi masa biyayya. Wa karhan, akwai kuma waɗanda suke sujjada akan tilas, wato su ne munafikai da kafiran da aka musulantar da su da takobi. Wa zilaluhum bil gudubi wal asal, hakanan inuwoyin su wato na dukkan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai, inuwar su wato na sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita inuwar mumini tana sujjada ne don biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda shi muminin yana yin sujjada ne saboda biyayya ga Ubangijinsa. Inuwar kafiri tana sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don biyayya gare shi, amma shi kafirin yana sujjada ne akan tilas. An gane ko? Da munafiki kenan, da wanda sai da aka tirsasa shi sannan ya musulunta, to wannan suna yin sujjada ne wanda yake akan tilas. Shine yace wa zilaluhum, hakanan inuwoyin su na sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bil guduwi wal asali, wato safiya da barici. Wannan yana nuna mana duk wani abin da ka sani wanda Allah ya halitta gaba ɗaya sujjada yake ga Ubangiji, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqa alayhi al-azab. Duk abin da ka sani da duwatsu da kogi da komai da ka sani sujjada yake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Cai alam tara, shin baka da masaniyar cewa anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na halittu sujjada da suke ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wash-shamsu wal qamaru, hakanan rana da wata, an gane ko? Da taurari, wal jibalu, da duwatsu, wadda wa da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke tafiya a ban ƙasa na ɗan adam da ƙwari da dabba, gaba ɗaya komai sujjada yake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa kathiru minan nas, da masu yawa daga cikin mutane. Sai ya ce amma wa kathirun haqa alayhi al-azab, to shine anan yace walillahi, ga Allah ne yasjudu man fis samawati wal ardi, duk abin da ke cikin sammai na halittu, wal ardi da duk halittun da suke cikin ƙasa suna sujjada ga Ubangiji, fau'an wato dan biyayya, wa karhan, wasu kuma suna yi dan tilas, wa zilaluhum, hakanan inuwoyin suna sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bil gudubi wal asal, wato safiya da madici. Saboda daman ita inuwa akwai ta safi, akwai inuwa kuma wadda take ta madici. An gane ku? Duk abin da ka sani kenan a wannan lokata guda biyu yana sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan mi Allah yake nuna mana duk wanda ya kafirce masa wannan kanshi ya rage, bai rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai. In har kai baka bauta masa to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa kosawa game da bautar shi, kamar yanda yace wa man inda gula yastakbiruna an ibadatihi wala yastahzirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Wadanda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na mala'iku ba sa girman kai game da bautar sa, kuma ba sa gashiyawa tsawon dare da yini suna tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ba sa samun fatara a cikin ayyuka na ibada. Dide da kibtawar ido, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa samun fatara game da bauta masa. To dan haka anan yake nuna mana, in har baka masa sujada ba dan biyayya, to anan inuwarka za ta masa sujada, kuma akan tilas ko kasu ko kaki, kuma dukkan halittun da suke cikin samai da waɗanda suke cikin ƙasa shi kadai suke bauta ma, ba wanda suke bauta ma banda shi. Sai Allah ya ce, kul man rabbus samawati, ce da su, wane ne Ubangijin da ya halicci samai wal ardi da ƙasai, kuma yake gudanar da lamuransu? In har ba su baka amsa ba, ko kuma cewa dole ne daman babu wata amsa in ba wannan ba, kamar yadda ya gabata, fasai quluna Allah, da sannu za su ce maka Allah shine ya halicci samai kuma shine ya halicci ƙasai. Shine yace, kul man rabbus samawati wal ardi, ce da su, wane ne Ubangijin da ya halicci samai da ƙasai? Rabbu anan bi ma'ana khaliq, wa ya halicci samai wa ya halicci ƙasai? Kulilla, in sun ce maka Allah ne, ƙara jaddada musu ka ce Allahn da nake kiran ku zuwa bauta masa shine ya halicci samai ya halicci ƙasai. Kul, kace da su, a kul afattakhaztum min dunihi awliya, ce da su, yanzu kun riki wasu masoya ku ringa bauta musu min dunihi, kuma bayan Ubangijin da ya halicci samai da ƙasai? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, waɗanda ba sa iya mallaka ma kansu janyo wani amfani balantana su mallaka ma wani, wala darra, wanda ba sa iya mallaka ma kansu ije cuta ko yayi ta balantana su mallaka ma wani. Yaya za ku ringa bauta musu? Kuma gaya tare da cewa kun tabbata cewa Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shi ya halicci samai da ƙasai, kuma kun san da haka. Ubangiji ta'ala ya ce, ci gaba da faɗa musu, hal yastawi al-a'ma wal basir, wai shin yanzu makahu da mai gani za su iya yin daidai? Am hal tastawi al-dhulumatu wan nur, ko kuma wato duhu da haske za su yi daidai? Kenan yanda mai gani da makahu ba sa iya zama daidai, yanda kuma duhu da haske ba sa zama daidai, to haka bata da shari'a ba yanda za a yi su daidaita, kamar yanda mumini da kafiri ba yanda za a yi su zama daidai. Wa yake sama da wani? Mumini shi yake sama da kafiri. Wannan misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanya mana domin mu gane bambanci tsakankanin gaskiya wato da bata. An gane ku? Ita gaskiya wato ita ce anan Allah ya kamanta ta kenan da wanda yake mai gani, ko kuma mu ce ya kamanta ta da haske. Bata ko Ubangiji subhanahu, shari'a Allah ya kamanta ta da haske, bata Ubangiji ta'ala sai ya kamanta ta da duhu. Don haka anan aka yi jami'i na zulumat, saboda su hanyoyi na bata hanyoyi ne waɗanda suke masu yawa. Duk wani batacce zaka samu batar shi ta sha bamban da ta wancan, ita kuma gaskiya ɗaya ɗaya ce. Duk wanda ya bi tafarki wanda yake na gaskiya, inda zaka kewaye duniya gaba ɗaya ta, in dai tabbas akan tafarkin gaskiya yake, to babu wani bambanci tsakaninsu. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce, am hal tastawi al-dhulumatu wan nur, ya ce koko duhu da haske za su yi daidai? Don haka kenan anan abinda muke so mu gane, mumini da kafiri ba ɗaya ba suke, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa, wa ma yastawi al-a'ma wal basiru wal dhulumatu wal nuru wal dhillu wal harru wa ma yastawi al ahya'u wal amwat. Ubangiji ta'ala yace makahu da mai gani ba sa daidai, kamar yanda duhu da haske ba sa daidai, yanda kuma inuwa da zafin rana ba sa daidai, kamar yanda kuma matattu da rayayyu kuma ba sa zama daidai, to haka mu'minai da kafirai ba daidai ba suke. Sai yace, am ja'alu lillahi shuraka, shin kokwa wato mushrikai sun sanya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu abokan tarayya? Khalaqu, wanda su a iya ganin su cewa waɗannan gumaka nasu sun halicci halittu, ka khalqihi, kamar halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fatashabaha al-khalqu alaihim, wato halittun suka rikita gare su, suka kasa bambanta tsakanin halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittu waɗanda suke na gumakansu. Anan istifham ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu, ma'ana wai am ja'alu lillahi shuraka'a, ko ko mushrikai sun sanya ma Allah wasu abokan tarayya waɗanda suke bauta musu. Khalaqu, wanda su a iya ganin su cewa waɗannan gumaka nasu sun halicci halittu, ka khalqihi kamar halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fatashabaha al-khalqu alaihim, wato halittun suka rikita, suka kasa gane wane wasu halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wasu halittu ne na gumakansu. Shine Ubangiji ta'ala sai ya ce kulillah, kaga wannan inda za a tambaye su, sun tabbata Ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu kuma shi yake azurta su. Sai ya ce kulillah, ce da su Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin dukkan komai da kowa. Wa huwa al-wahid, shine makadaici a cikin zatinsa da sifofinsa da ayyukansa. Al-qahhar, wato shine mai rinjaye akan kowa da komai wanda ba a rinjayarsa. Don haka waɗannan duka dalilai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu akan cewa shi ya cancanta a bauta masa, domin duk wanda bai isa ba ya halicci halitta, to wanda bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu wanda yake mai sunan ibada. Haka wanda bai isa ba ya mallaka ma kansa janyo amfani ko ije cuta, balantana ya mallaka ma wani, to shi ma bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu wanda yake mai sunan ibada. Kamar yadda yace anan ce da su, yanzu kun riki wasu masoya koma bayan Allah, ku ringa bauta musu, waɗanda ba sa iya mallaka ma kansu janyo amfani ko ije cuta. An gane ku? Sannan kuma ya ƙara tambaya yace ko kwa, wato wai sun sa ma Allah wasu kishiyoyi suna bauta musu, wanda a ganin su cewa waɗannan waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah sun halicci halittu kamar yadda Allah ya halitta, kuma halittun suka cakuɗe, aka kasa bambanta tsakanin na Allah da na gumakansu. Shin haka ne aka yi? Inda za ka tambaye su babu wata amsa, za su yi maka Ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, inda za ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasai, za su ce maka Allah ne ya halitta. To dan haka sai ya ce kul, kace da su Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin dukkan komai. Kenan tunda shi ya halicci kowa da komai, shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Duk wanda bai isa ba ya halicci halitta, kenan bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Sai ya ce wa huwal wahid, Ubangiji ta'ala shine makadaici al-qahhar, wanda yake mai rinjaye akan halittunsa, wanda ba su isa ba su aikata wani abu sai abinda Allah yake so yake nihi. Sai ya ce anzala minas sama'i ma'an, shine dai Ubangijin da wato ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai. Fasalat awdiyatun bi qadariha, wato kwaruruwa sai suka cika, suka gudana wato da gwalgwadon cikarsu, domin akwai babban kwari kuma akwai wanda yake karami. Shi ne yace bi qadari ha, wato da gwalgwadon cikarsu. Fa hatamal sayl, wato wannan kurama sai ta dau zabadan, wato kumfa rabiya wanda take mai haihuwa sama. An gane ko? Wannan kenan misali na farko. Sannan misali na biyu sai ya ce wa mimma yuqiduna alaihi fin nari bitiga'a hiliyatin aw mata'in zabadun yaslu. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari, Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin abinda wato jama'a suke hura wuta, an gane ko, a kansa kenan. Wa mimma yuqiduna, daga cikin abinda mutane suke kyastu alaihi a kansa, fin nari, a cikin wuta. Domin duk abinda ake buƙatar ya narki, wannan abu za a dora shi a sama, sannan za a hura wuta a ƙasan shi. Kamar yadda makeri idan yana so wato ya narka karfi, yaya yake can ƙasa yake binne shi, wuta yake sanyawa a ƙasan shi, sannan sai ya dora karfin a sama. Shine anan yace wa mimma yuqiduna alaihi fin nari, haka nan daga cikin abin da mutane suke kyastu a kansa, fin nari, cikin wuta, domin su narkar da shi. ibtiga ahiliyatin wato dan neman kayan kawa sune kenan zinare da azurfa da ake narkar da su a kera wato kayan ado aw mata'in ko kuma karfe da ake narkar da shi a cikin wuta domin a kera kayan amfani kamar irin su fantarya wato su hauya su gatari da sauran dukkan wasu abubuwa kwanuka da ake kere-kere yace zabadun mislu ubangiji ta'ala yace shi ma yana da kumfa kwatancin kumfa ta teku abinda ake sanyawa a cikin wuta a hura a narkar da shi in ma domin a kera kayan ado irin zinare da azurfa da ake ko kuma karfe da ake narkar da shi a cikin wuta domin a yi kayan amfani in ma kwanuka da sauransu shi ma yana da kumfa wato kwatancin kumfan teku shine Allah yace zabadun mislu shi ma yana da kunwa kenan irin kunwa wadda take ta ruwa sai yace kazalika kamar yanda Allah ya sanya wannan misali yadribullahu al-haqqa wal-batil ubangiji ta'ala ke sanya misalin gaskiya da ƙarya domin masu hankali su bambanta sai yace fa amma zabadu sanadi ita kunfa fa yadhhabu shufa'a ubangiji ta'ala yace tana tafiya ta gushe a wuhi ba tare da an yi amfani komai da ita yanzu idan ka dauka misali kwari ne ya cika da ruwa sai kurama ta kece daga cikin wannan kwari idan ta tafi kafin ta kai inda take so ta je zaka ga ta dau dukkan wata tattaka kuma sannan tana kunfa yanzu wannan kunfa da dukkan wannan tattaka kasa suke yi ko kuma sama suke hayowa sama suke hayowa kuma zaka ga duka sun koma gefe zuwa jimawa sai kaga wannan kunfa duka babu ita ta baje amma shi ko ruwan yana ina yana nan kenan kasa to haka shi ma misali karfe da aka sanya shi a cikin wuta domin a narkar da shi a kera wasu kayan amfani shi makeri ya sani akwai abin da suke kiran shi kashin makera ma'ana wanda dauda ce wanda take ta karfe haka take tafiya idan ana zuga zaka ga ta gushe zuwa jimawa ita ma ta zama ba komai ba to shine anan ubangiji ta'ala sai ya ce fa amma zabadu yace sani dai ita kunfa fa yadhhabu jufa'a wato tana tafiya a wuhi ba tare da amfana da komai daga cikin ta sai yace amma wa amma ma yanfa'un nas sani dai abin da ke amfanin jama'a fa yankusu fil ard ubangiji ta'ala yace a karkashin kasa yake zama kenan in kurama ta zo duk wani abin da bashi da amfani na tattaka da ita kunfa za ta hayo sama idan ta hayo sama za ta koma gefe ruwa ya wuce sannan wannan duka ta tafi a wuri amma shi ruwan da ya tabbata a cikin kasa kenan wannan shine abun amfani haka kenan karfe kunfa shi da take yiwuwa sama wannan makeri duka yana maida ta gefe ta zama shara wannan abin da yake kasa misali yanzu kanar ka dalma dalma wanda ake yin tukunya da ita aluminium zaka ga dukkan wata tattaka ta yi sama wannan dole za a yade ta abin da yake kasa wannan shine tacicen abu wanda za a yi amfani da shi shine anan ubangiji ta'ala yace fa amma ma wa amma ma yanfa'un nasa sani dai abin da ke amfanar jama'a fa yankusu fil ard shike zama a karkashin kasa an gane ko dan haka kasancewar anan duk wani abu wanda yake kasancewar duk wani abu wanda ake sarrafawa na ibada ga wani Allah subhanahu wata'ala to bayan da za a yi amfani da shi ma'ana wannan kunfa ce kayan banza zuwa jimawa gushewa za ta yi amma duk wanda ya kadaita ubangiji subhanahu wata'ala shi ne zai samu amfanin ibadar shi a nan duniya kuma zai ci amfanin ibadar shi a gobe kiyama shi ne a nan ubangiji ta'ala sai ya ce kazalika yadribullahu al-amsal yanda Allah ya sanya muku wannan misali to haka Allah yake sanya misalai dan masu hankali su gane su bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya dan haka kenan kamar yanda kunfa ba ta amfani to haka ita ma ƙarya ba ta amfanar mai ita an gane ku gaskiya ita ce take amfani duk wanda ya riki gaskiya to shi zai amfana da ita a nan duniya kuma shi zai amfana da ita a gobe kiyama wannan ma misali ne ubangiji subhanahu wata'ala yake sanya mana nan musamman mu gane cewa shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada wanda a takaice dai ruwan shi ne ya saukar da shi da ya saukar da shi wannan ruwa sai zo ya cika kwari ya cika kwaruruwa kenan kwari kuma akwai garimi akwai wanda yake babba idan kwari ya cika mi kenan zai biyo baya kenan koramu za su keto daga cikin kwari idan wannan ƙurama ta keto zaka ga tana kunfa sannan kuma ta dauko dukkan wani yayi da duk wata tattaka wannan abin da ta dauko na tattaka da kunfar gaba daya zaka ga sun koma gefin ƙurama zuwa jimawa sai kaga sun baje sun zamanto babu su babu alamarsu kenan me yake kasa kenan ruwa ne wanda yake tacece kenan wannan kunfa da ta hayo sama da wannan tattaka shine misalin kariya wanda yake bautar wannan Allah subhanahu wataala wannan ruwa wanda yake tacece wanda yake kasa wanda mutane za su zo su sha yadda dabobin su su yi amfani da shi to wannan shine misalin gaskiya haka karfe ko zinare ko azurfa da aka sanya a cikin wuta aka narka domin a kera kayan amfani ko kuma zinariya da azurfa domin a kera kayan ado idan aka zuga in zinarin ya narke to zaka ga duk wata tattaka wanda take mara amfani kunfar ta hayo sama wannan makiri sai ya yade ta sai ya zubar da ita wannan wanda take zauna a karkashin kasa ita ce kayan amfani ita ce za a kera haka shi ma kenan makiri lokacin da ya narka karfe din ma dalma ko karfe to zaka ga kunfar shi ta hayo sama wannan kunfa sai ya yade ta sai ya zubar da ita abinda ya zauna a karkashin kasa shine ake amfani da shi to shine anan Allah ya ce fa amma zabadu sanadi ita kunfa fa yadhhabu jufa'a tana tafiya ne a wuhi ba tare da an amfana da komai ba amma sai ya ce wa amma ma yanfa'un nasa sanadi abinda ke amfanar jama'a fa yamkusu fil ard shi yake tabbata a karkashin kasa sai ce kazalika yadribullahu al-amsal kamar yanda Allah ya sanya muku wannan misali haka yake sanya misalai wato domin masu hankali masana su gane irin wannan misali su bambanta tsakankanin gaskiya da ƙarya sai ce lilladhina stajabu li rabbihimul husna walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih أولئك لهم سوء الحساب وما أواهم جهنم وبئس المهاد وبنجي تعالى يتي للذين استجابوا لربهم ناغا ودندا سكا كرفا ما وبنجيجنس سكا غسغتا منزننسا سكا كرفسا ونند منزني سكا زومس دشي دغا وجن وبنجي سبحانه وتعالى na gare su alhusna ita ce aljanna ita ce makomar su a ranar kiyama abinda ake nihi da alhusna anan ita ce aljanna kamar yanda tafsirin ta ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwatancin haka ya gabata lillazina ahsanul husna wa ziyada na ga wadanda suka kyautata tsakanin su da ubangijin su suka yi masa biyayya alhusna ita ce aljanna wa ziyada wato da kari shine ganin zatin ubangiji subhanahu wataala to shine anan yace lilladhina stajabu li rabbihim na ga wadanda suka karba ma ubangijin su kiran da ya musu alhusna wato ita ce aljanna sai yace walladhina lam yastajibu lahu wadanda ba su amsa ma ubangiji subhanahu wataala ba su gasgata manzannin sa ba law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke ban kasa na dukiya a ce mallakar su ne wa mithluhu ma'ahu da kwatancin sa tare da shi labta daubihi ubangiji ta'ala yace ayinin alkiyama da za su iya badawa su fanshi kansu daga azabar Allah ma'ana wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala idan aka wayi gari kiyama yaga ya hallaka ya tabe makomar sa ita ce wuta to inda a ce yana da duk abin da ke duran kasa na arziki linkin shi su biyu a ce nashi ne idan ya bada za a karba a fanshe shi daga azabar Allah zai iya badawa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka mutu halin suna kafirai Ubangiji ta'ala ya ce falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba ɗayan su inda zai bada cikin ƙasa ga zinare a ce duk duniya gaba ɗaya ƙasa gaba ɗayan ta cike da zinare a ce naka ne ka bada domin aibelin ka ainin alkiyama Ubangiji ta'ala ya ce inda kafiri zai bada cikin ƙasa ga zinare domin a yi binin shi a fanshe shi daga azabar Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ba za a karɓa ba. An gane ko? To nan ba ma abin da yake cikin ƙasa ba kuma linke shi shine Ubangiji ta'ala ya ce inda a ce kafiri zai bada abin da ke cikin ƙasa na arziki gaba ɗaya linke shi domin a yi fansa a fanshe shi daga azabar Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ba za a amsa ba. Shine ya ce wallazina lam yastajibu lahu, waɗanda ba su amsa ma Ubangijinsu dangane da kiran da manzannin Allah suka zo suka musu. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu, da a ce suna da abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya na arziki a ce nasu ne, wa mithluhu da kwatancinsa kenan linke shi. Ubangiji ta'ala ya ce lafta daubihi, da sun fanshi kansu a yinin alkiyama inda ana fansa. To yinin alkiyama yini ne wanda ba beli, ba wanda ya isa je ya yi belin wani. An gane ko? Ba wanda ya isa, domin yini ne wanda ba a karɓan cin hanci. Sai yake cewa ula'ika, waɗannan waɗanda suka kafirce ba Ubangijinsu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su karɓa ma manzanninsa ba. Lahum su'ul hisab, Ubangiji ta'ala ya ce sun cancanci mummunan hisabi a ranar kiyama, ma'ana babu sassauci game da hisabin da za a musu. Wa ma'awahum jahannam, Ubangiji ta'ala ya ce kuma makomarsu ita ce wutar jahannama. Wa bi'sal mihad, Ubangiji ta'ala ya ce tur da mashimfuɗa a ce wutar jahannama ita ce mashimfuɗin mutum. Don haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a ranar kiyama za a zo da bawa. Ubangiji ta'ala ya ce ya bawa na ƙaddara cewa duk abin da yake duniya na arziki gaba ɗaya mallakar ka ne, shin za ka iya badawa a yau a yi bilinka? Sai ce ya Ubangiji na ko da ina da limkin shi zan iya badawa. Ubangiji ta'ala sai ya ce ai na nemi abin da ya fi wannan sauki a wajenka, kaki na nemi cewa kada ka sanya mun abokin tarayya, kada ka yi shirka da ni, amma ka ki cewa sai ka yi. To don haka a yau ba a karɓin cin hanci. To don haka kasancewar a nan wannan yana nuna mana duk mutumin da ya bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mutu akan haka, to ba yanda za a yi wato a kubutar da shi daga azabar Allah a yinin alkiyama. Duk abin da zai bada Allah ba zai karɓa ba inda a ce yana da. To don haka wannan na nuna mana cewa ibada gaba ɗaya ta cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa a cikin abu wanda yake mai sunan ibada. Don haka tun daga farkon surar har izuwa nan dalilai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu, wanda sun isa mai hankali ya gane cewa Ubangiji ta'ala shi ya cancanta a kaɗaita shi a cikin ibada, kuma baya tarayya da kowa a cikin dukkan wani abu wanda yake mai sunan ibada. Nan za mu taƙaita da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.